Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 3 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga da ba san ko su waye ba sun hallaka makiya ya bakwai karamar hukumar Jos ta Kudu da ke jihar Plateau. Kama kowace rana Asabar, Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Asabar mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa Haiti da Jamhuriyar Dominican, lamarin da ya haifar da fargaban samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen kafin ta kada cikin Cuba da jihar Florida. Hukumomin Haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matashiya game da mahaukaciyar guguwar, suna kira ga waɗanda suke kusa da ruwa da kuma yankunan tsaunuka da su tashi. Hukumar kula da manyan guguwa ta ƙasa shiyar Miami ta kiyasta hadarin da matsayi na ɗaya, wanda ke nisan kilomita 635 a kudu maso gabashin Isla Vita a jamhuriyar Dominican, kana tana kadawa zuwa arewa maso gabashi da gudu mai cin kilomita 48 cikin sa'a guda, da kuma sananin iska mai kadawar kilomita 140 a cikin sa'a guda. Mataimakin shugaban hukumar sa ido akan makaman nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya zai kai ziyara a Iran saboda abubuwa da ya saba zuwa gani, amma babu wata tattaunawa da aka shirya yi, inji wani wakilin Iran a yau Asabar. A cewar ma'aikatar yada labaran kasar, hukumar tana jiran jawabi daga Tehran akan sabunta yarjejeniyar sa ido da ke karewa. A ƙarshen watan Yuni, hukumar sa ido akan makamashi ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci martanin gaggawa daga Iran akan ko za ta ƙara lokacin yarjejeniyar sa ido da ta riga ta ƙare. Iran ta faɗa a wannan mako cewa yanzu ne za ta yanke hukunci akan wannan batu. Masimu Afaro zai kai ziyara a Iran a wannan mako. Ziyarar tasa ziyara ce da ya saba yi domin duban ayyukan kariya da kuma tabbatar da ganin an biye wa cikakkun shuruɗan kariya. Kazim Garbabadi yana faɗa a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. A yau Asabar, akalla bakin haure 43 sun nitse a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun Tunisia, yayin da suke kokarin ketare tekun Mediterania daga ƙasar Libya zuwa Italy, inda aka ceto mutane 84. Kungiyar Red Crescent ta Tunisia tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin Libya. Bakin haurin da ke cikin jirgin sun hada ne da 'yan kasar Misira da Sudan da Eritrea da kuma Bangladesh. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagarumar zaizayar ƙasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jirgin gidaje a wani gari da ke gabashin Tokyo, babban birnin Japan, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Asabar, lamarin da ya sa mutane 19 suka bace ba a san da suke ba, inji jami'ai. Gidaje da dama ne suka nutse a cikin ambaliyar a garin na Atami, inda aka sani da yawan yanayi na zafi, inji mai magana da yawon gundumar Shizuka Takamichi Sugiyama. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasar ta NHK ta ce mutane da ba a gano ba sun kai 20, amma shi Sugiyama ya ce gundumar ta tabbatar da akalla mutane 19 ne ba a gano su ba, ko da yake ya ce adadin ka iya karuwa. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa wasu sassan kasar Japan tun da farkon wannan mako. Masana sun ce datti ya dabaibaye ko ina, kana akwai fargabar samun gocewar ƙasa masu yawa a ƙasar mai yawan tsaunuka. A ƙarshe, da yammacin jiya Juma'a, gwamnatin Amurka ta ce tana sane da ƙasar Belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta Ukraine, inji wani babban jami'in gwamnati yana mai cewa Washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaba Lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa. Akwai alamu cewa gwamnatin shugaba Lukashenko na kokarin karkatar da hankalin duniya daga ayyukan danniya da take yi wa mutanenta, inji jami'in. Za mu ci gaba da kasancewa da mutanen Belarus, kana za mu kama gwamnatin da laifinta. A jiya Juma'a, Lukashenko ya bada umarnin rufe baki ɗayan iyakar ƙasar da Ukraine a kokarin tare abin da ya kira kuraren makamai da masu aniyar juyin mulki da ma'aikatan tsaron ƙasar suka gano, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na Belta. A cikin wannan mako, Washington ta haramta sayar da tikitin jirgin sama ga masu zuwa da komowa Belarus, bayan da ita Minsk ta tilasta wani jirgin Ryanair ya sauka a ƙasar ta kana ta kama wani ɗan jarida mai faɗan albarkacin bakinsa.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da samun fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma a sassan kasar, wasu rahotanni daga jihar Plateau na cewa wasu 'yan bindiga da ba son ko suwaye ba sun kashe wasu makiyaya bakwai a ƙauyen Dogon Gaba da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Wasu 'yan bindiga sun halaka makiyaya bakwai a ƙauyen Dogon Gaba da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya auku ne a yammacin ranar Alhamis, yayin da makiyayan ke kiwon shanu. Uban ɗaya daga cikin waɗanda aka kashen, Ibrahim Makaho, ya ce maharan sun fito ne daga yankin Kwal a ƙaramar hukumar Basa a wata mota ƙirar J5.
Kamar waɗanda suka gani da ido suka shaida mana, sun zo da J5 suka sai a daidai wani ƙauye Danda. Yaranmu suna kiwo a wurin, ba su san komai ba, suka biyo su har zuwa wani ƙauye da ake ce ma Dogon Gaba. A nan suka kashe yara guda bakwai, aka kashe shanakai, aka kuma tura wasu shanakai suka tafi da su. Kuma da safen nan mun sanar ma da hukumar, mun tafi da sector commander da DPO, muka je muka samu gawar wakin.
Shanu nawa ne aka kashe?
Ya wurin da shanu, gawan shanu biyar muka gani, sun tafi da shanu 105.
Malam Ibrahim Makaho kenan, uban ɗaya daga cikin yara makiyaya da 'yan bindiga suka kashe. Kaiwa hari da ramakon gayya tsakanin Fulani makiyaya da manoma a yankunan ƙananan hukumomin arewacin jihar Plateau ya kasance barazana ga zaman lafiya a yankin. Kakakin ƙungiyar ƙabilar Irigoye, wanda makiyayan ke mika yatsa wa kisan yaran nasu, Davidson Malison, ya ce ba su san da labarin kisan makiyayan ba.
Gaskiya ji kenan nake ji daga gunki game da abin da ya faru kamar haka. Kingan Fulani din nan, sometimes dukan so su sa ma mutanenmu magana domin su samo wani abu su taya, in sun zo sun yi wani abu a kasan Irigoye su ce da cewa sun zo sun rama. Gaskiya ban san da wani abu haka ba, kuma ina gani mutanenmu ba su yi wani abu haka ba. Domin a samo a magamta wayannan abubuwa su taya inda suke, su daina zuwa kiwo a tagurarenmu. Kingan in sun taya inda suke, ina gani zai kawo wani dalilin da wannan abun za ta tsaya haka.
Tuni dai shugabannin Fulani suka fara kiran a kai zuciya nesa. Abdulkarim Bayero, da ke zama shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasan Fulani a Najeriya, ya ce sun yi baƙin ciki da aukuwar lamarin.
Ina kira ga gwamnati Plateau State da kuma gwamnatin tarayya ta ɗau mataki, ba ma son Fulani su ɗauka doka a hannunsu.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce gwamnati ba ta farin ciki da kisan koda kiya shi ne, don haka take ƙara samar da hanyoyin warware matsalolin tsaro a jihar.
Ko a kwanan nan gwamnati ta sayo kayan aiki na masu tsaro, ta ɗauke ma'aikata waɗanda suke ƙauyuka wajen mutane wanda aka horar da su. Sun kai 300,000 waɗanda suke taimakon gwamnati da bayanai al'ummomin nan su ga wa juna gaskiya. Batun tsaro ɗin nan batun gwamnati ne da al'umma duka gaba ɗaya.
Duk ƙoƙarin ji daga rundunar 'yan sandan jihar Plateau kan aukuwar lamarin ya ci tura. To, sai dai ɗaukan matakin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiyar da zai ba manoma damar gudanar da harkokin noma da kiwo don bunƙasa arziki da ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. wato kamar yadda aka ji a makon jiya, tun bayan da kasar Saudiya ta yi shelar dakatar da 'yan kasashen waje daga zuwa aikin hajin bana da kuma takaita yawan 'yan kasar da za a bari su yi saboda kauce ma yaduwar corona, masu sauraronmu suka sake shiga yin tambayoyi ko fatawoyi irin waɗanda wasu suka yi bara kan ko shin an taɓa hana ayyukan haji a tarihi kuma bisa dalilan me. A makon jiya an ji kashi na farko na ansoshin waɗannan tambayoyin, yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin. To idan masu sauraronmu irin su Garba Yusuf Bauchi da mai nasara Huntuwa da Shehu Adamu da dai sauransu da ke son sanin ko a tarihi an taɓa dakatar da aikin hajin bana da kuma dalilan hakan na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshinku.
Akwai abubuwan lura kamar haka, wadda dai bincikenmu ya tabbatar mana da cewa akalla an taɓa soke aikin haji har sau 40, wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin haji ɗin. Alal misali, a shekara ta 1865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na Arfa, wadda wannan wani sabani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular al-Abbasid da waɗanda su ainihin su a Bagadaza suke, wadda kuma ainihin wato jagoran su shine Ismail bin Yusuf, wadda Safaki wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen Arfa, wadda kuma a wannan lokaci ainihin wato an kashe alhazai da yawa a wannan fili na Arfa ko kuma a birnin Makka a wancan lokaci. Sannan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin haji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 1865. Sai kuma wato shekara ta 1930, wadda ainihin wato mutanen Karmapin su ma wanda yake suka kai hari a wannan lokaci na shekara 1930, wadda Abu Tahir Al-Janabi wanda shi ne ainihin wato jagoran wannan kungiya ta tawaye, wadda asalinsu daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin Bahrain suke, wadda suka kai hari a ainihin wato birnin Makka, wadda kuma a wannan lokaci akalla sun kashe alhazai akalla 30,000. Sannan kuma yawancinsu aka ainihin jefar da gawawakinsu ainihin wato rijiyar Zamzam a wannan lokaci, wadda su waɗannan masu mummunar aƙida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na Hajar al-Aswad, suka kai shi wannan tsibiri na Bahrain, wadda kuma aka dalilin haka sai yasa aka ainihin wato janye aikin haji na tsawon kusan shekara 10 a wannan lokaci, sai dai abinda ba za a rasa ba. Sannan kuma sai wato bayan shekara 10 din ne aka dawo da wato ainihin Hajar al-Aswad a wannan lokaci, wadda kuma su wani yanki ne ainihin Ismaili wato ainihin na aqidar Shi'a kenan, wadda su ake zargi a wancan lokaci so kai wancan hari, kuma ma basu ma yadda da ainihin aikin hajin ba, wadda suka dauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya, duk da dai gashi karara a cikin Alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan aikin haji tun daga ainihin wato shela da aka yi umurni a yi wa bayan Allah don ainihin amsa kiran Allah na aikin haji, da kuma sifofin aikin haji din da Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin Alkur'ani mai girma. To su waɗannan har yanzu a shekara ta 1983 su Abbasid da kuma ainihin Fatimid, wato su ainihin Fatimiyya din nan wato daulolinsu saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa da ke tsakaninsu, sai ya zamana a wannan shekara ta 1983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci, wadda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga Iraki da kuma Siriya, da kuma ainihin wato daular nan ta Fatimiyya ko kuma jama'an nan na Shi'ar Fatimiyya waɗanda suke ƙasar Misra. To dukansu wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa Makka a wancan lokaci ɗin, sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru 8 a wancan lokaci, wato har zuwa shekara ta 1991. Daga nan kuma shekara ta 1831, wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba, wacce wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato dauke ko kuma janye aikin haji a wannan shekara. Haka nan kuma wato annoba da kuma musibu daban-daban sun yi ta faruwa kamar a shekara ta 1837 zuwa 1858, duka dai wato nau'o'i daban-daban na annoba sun sha faruwa, wanda kuma dalilin haka din ya sa ba a yi aikin haji ba har zuwa wato ainihin shekara ta 1840 daidai. Sannan kuma daga shekara ta 1846, wato cutar kwalara, wato cutar amai da zawo, wadda ta barke a yankin ƙasa mai tsarki wato Makkatul Mukarrama, akalla mutane a alhazai musamman da kuma mazauna ƙasar, mutane wajen 15,000 Allah ya karɓi rayuwarsu sakamakon wannan musiba ko kuma annoba da ta faru. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa, kamar wadda ta faru a shekara ta 1850 da kuma ainihin wato dawowa zuwa ta shekara 1865 zuwa 1883. Duk kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa ne wanda yake ainihin tsakanin waɗannan ƙasashe da ke kewaye da ƙasa mai tsarki da kuma ita kanta birnin Makkatul Mukarrama, da kuma irin musibu da suka yi ta faruwa na ainihin yaƙe-yaƙe da kuma kaɗan daga cikin annoban da muka ambata a baya. Saboda haka kenan, wato koda ba mu ambaci dalilai da kuma lokuta har guda 40 din ba, to akalla dai tarihi yana nuna mana cewa wato binciken ya tabbatar da an soke aikin haji zuwa wannan adadi da muka yi bayani. Sannan kuma ga kaɗan daga cikin dalilan da muka yi bayani. Sa'annan kuma idan muka duba yawancin abubuwan da suke kawo cikas ko kuma suke sa a soke wannan aiki na haji, wanda rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, to zaka samu wato ta'addanci ne na makiya wanda suke kirkiro abun kuma su jefa shi su kwatanta shi da addini. Sa'annan kuma zaka iske wasu musibun da kuma annobar da suke faruwa, to kusan a wancan lokaci tunda dai musulunci ga tsarin da yayi na cewa idan ana wato annoba ko kuma musiba a garin da ake yi, to waɗanda ke cikin garin ba za su fita ba, kamar kuma yadda waɗanda ba cikin garin suke ba ba a yadda su shigo ba. To waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai da suka haifar da sauke aikin haji da muka yi bayani. Sannan kuma irin abubuwa da suke faruwa na rashin zaman lafiya, wanda in muka duba koda a ka'idar mata zuwa aikin haji a musulunce, wato bayan mutum ya samu ainihin wato guziri da kuma aminci, wanda shi ma babban ginshiki ne na bada damar zuwa aikin haji din, kaga in babu aminci har yanzu aikin haji bai wajaba ma ga wanda bai samu zuwa ba tun farko. Wato ma'ana in dai babu aminci a hanya tun daga gidansa shi alhaji ko ƙasarsu har zuwa inda zai je da kuma inda zai ratsa ta ciki, to in babu wannan amincin, to kaga dole zai haƙuri ya dakata sai an samu wannan aminci din. To irin waɗannan rashin aminci da kuma cututtuka, kamar yadda bayani ya gabata, suna daga cikin dalilan da ya sa wato ainihin aka ɗauke ko kuma aka janye waɗannan wannan gagarumin ibada na aikin haji kamar yadda bayani ya gabata. Kuma kamar yadda muka sani kullum, aikin haji ibada ce ta samun dama, ta samun lokaci. Da yawa zaka iske a cikin zuriya, zaka iske kaka da kakanni dukkansu mutanen kirki ne, kai hasali ma ƴan aljanna ne su, amma saboda wasu dalilai ba Allah bai ba su damar da za su je su yi aikin haji ba, kuma sun yadda da cewa musuluncin nan aikin haji ɗaya ne daga cikin ginshikansa. Don haka wannan imani da suka yi da ainihin wato abinda musulunci ya faɗa akan aikin haji da kuma rashin daman da ba su samu sun je sun aikin haji ba, to babu shakka bai tauye musu komai a cikin musuluncinsu ko a cikin imaninsu ba. Hasali ma sai Allah ya shigar da su aljanna, saboda shi ke ba da dama kuma bai ba su ba. Haka nan ga wanda ya samu damar amma irin waɗannan musibu suka dakusar da shi ko suka takaita mishi damar da zai samu ya je ya sauke wannan farali nasa, to shi ma ya kwantar da hankalinsa, kada ya damu, domin abu ne wanda yake ba farau ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama, mu al'ummarsa wadda muke da garabasa a cikin rayuwarmu, to akwai abubuwa da yawa wanda na san malamai suna nan suna ta karantar da mutane cewa in kai kaza kai kaza, musamman abin da ya shafi istighfari da kuma salati gare shi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta, to kamar kai aikin haji ne. Irin waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa, to amma dai zuwa aikin hajjin na zahiri kamar yadda aka saba duk shekara, to wannan shine abin da zai natsar da mutane zukatansu. Muna fata Allah madaukakin sarki ya ba waɗanda ba su samu ikon gabatarwa na sauke farali ba wato damar su je su sauke, waɗanda kuma Allah ya ba su ikon maimaitawa, kuma da wanda yayi, da wanda ma ya sake yi, da wanda ma zai yi nan gaba, to fatan mu dai shine dacewa da abin da Allah yake so, kuma ya yarda da shi, kuma ya karbi wannan ibada din. Muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya, kuma babu abin da al'umma suke bukata a yau, musamman dangane da abin da ya shafi irin waɗannan musibu da ke dakusar da yin ibada, musamman ibada ta wajibi kamar sallah da kuma ainihin aikin haji din. Sai dai addu'a, domin waɗannan musibu ne waɗanda suke tayarwa da duk wani mai imani hankali. Duk abin da zai hana ka ibada, musamman ibada irin ta aikin haji wacce za a dakatar da bayin Allah daga zuwa gare ta, to babu shakka musibar ta kai musiba. Babu abin da ya kamata mu yi sai komawa zuwa ga Allah, mu nemi gafarar zunubanmu, sa'annan mu ƙara kusantar shi da duk abin da yake so ya yarda da shi ta hanyar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama. Da waɗannan takaitattun bayanai, ina gani su masu tambaya ya kamata su ƙara fahimta. Muna fata Allah ya karɓi ibadunmu, ya datar da mu, ya kuma sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da ya ansa mana tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.
To a gaida Ibrahim Garba, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Golden Mac ta sami kaiwa a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafar cin kofin ƙasashen nahiyar Turai, bayan da ta yi nasarar doke Jamhuriyar Czech da ci 2 da nema a wasan kuta final ta gasar a yau Asabar. Kasar dai wadda ta soma gasar cikin alhinin faduwar shahararren dan wasan ta Christian Eriksen, ta ci gaba da fafatawa tare da samun nasara daga mataki zuwa mataki. Denmark din ta kasance kasa ta uku kenan da ta sami kaiwa a matakin na wasannin kusa da na ƙarshe. sauran kasashen da suka sami tsallakewa kuwa su ne Italia da ta doke Belgium da ci 2-1 da kuma Spain wadda ta yi galaba akan kasar Switzerland ta hanyar bugun penalty bayan da wasan su ya tashi a kunnen doki da ci 1-1 a jiya Juma'a. Yanzu haka kuma ana nan ana fafatawa tsakanin Ukraine da Ingila domin fitar da cikon kasa ta hudu da za su fafata a zagayen na kusa da na ƙarshe. Za a soma zagayen na kusa da na ƙarshe ne a ranar Talata, inda Italia za ta kara da Spain, yayin da ranar Laraba kuma ake cireni tsakanin Denmark da dukkan wanda ya yi nasara a wasan da ake bugawa yanzu haka tsakanin Ukraine da Ingila. A wani bangaren kuma kasashen Brazil da Peru sun sami kaiwa a zagayen kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta Copa America ta bana. Brazil din ta sami kaiwa a matakin ne bayan ta doke Chile da ci 1 da nema a wasan matakin quarter final, duk da cewa an baiwa dan wasanta na gaba Gabriel Jesus jan katin kura a wasan. Ita kuwa Peru ta sami tsallakewa ne bayan ta yi nasarar doke Paraguay da ci 4-3 ta hanyar raba gardamar bugun penalty sakamakon kunnen doki da suka yi da ci 3-3 a mintuna 120 na fafatawar tasu. Peru din za ta kara da Brazil ne a matakin na kusa da na ƙarshe, wanda zai maimaita tarihin karawar kasashen biyu a wasan ƙarshe ta gasar ta shekara ta 2019. Shahararren dan wasan ƙasar Jamus Toni Kroos ya bada sanarwar yin murabus daga bugawa ƙasarsa wasa jin kaɗan bayan da ƙasar ta yi wa jaro daga gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen nahiyar Turai wato Euro ta bana. Kroos mai shekaru 31 da ke taka leda a ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain ya bada sanarwar ne bayan da ya buga wasan matakin 16 na gasar, inda Ingila ta doke Jamus din da ci 2-0 nema a filin wasa na Wembley. Dan wasan ya ce matsayar tashi dai ta bayyana ƙarara cewa ba zai sani bugawa ƙasarsa wasa ba gasar cin kofin duniya ta 2022 da za a fafata a ƙasar Qatar. Kroos ya ce a yanzu yana son maida hankali ne a taka ledarsa a ƙungiyar Real Madrid a cikin shekaru na gaba, kazalika da kuma baiwa iyalinsa lokaci. Ya bugawa kasar ta Jamus wasa 106 a cikin shekaru 11 tun daga shekara ta 2010. Yana kuma cikin 'yan wasan kasar da suka lashe kofin duniya a shekara ta 2014, suka kuma zo na uku a gasar ta shekara ta 2010, haka kuma suka kai matakin kusa da na ƙarshe na gasar Euro ta shekara ta 2012. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baballe a takaice, yau Asabar mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa Haiti da Jamhuriyar Dominican, lamarin da ya haifar da fargaban samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen kafin da kada a cikin Cuba da jihar Florida. Hukumomin Haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matashiya game da mahaukaciyar guguwar, suna kira ga waɗanda suke kusa da ruwa da kuma yankunan tsaunuka da su tashi. Mataimakin shugaban hukumar sa ido akan makaman nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya zai kai ziyara a Iran saboda abubuwa da ya saba zuwa gani, amma babu wata tattaunawa da aka shirya yi, in ji wani wakilin Iran a yau Asabar. A cewar ma'aikatar yada labaran ƙasar, hukumar tana jiran jawabi daga Tehran akan sabunta yarjejeniyar sa ido da ke karewa. A ƙarshen watan Yuni, hukumar sa ido akan makamashi ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci martanin gaggawa daga Iran akan ko za ta ƙara lokacin yarjejeniyar sa ido da ta riga ta ƙare. Iran ta faɗa a wannan mako cewa yanzu ne za ta yanke hukunci akan wannan batu. A ƙarshe, a yau Asabar, aƙalla bakin haure 43 sun yi tsaye a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun Tunisia, yayin da suke ƙoƙarin ƙetare tekun Mediterania daga ƙasar Libya zuwa Italy, inda aka ceto mutane 84. Ƙungiyar Red Crescent ta Tunisia tana faɗa kamfanin dillancin labaran Reuters. Jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin Libya. Bakin haurin da ke cikin jirgin sun hada ne da 'yan kasar Misira da Sudan da Eritrea da kuma Bangladesh.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da Asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu madadin Babu Yakubu makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hail da ya bada umarni, amma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.